إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na 27 ga watan Ramadan hijira ta 445 wannan rana ta yi daidai da ranar 6 ga watan 4 shekara ta 2024 ta miladiya yau zamu yi majalisi na 27 a cikin majalisul tafsir da muke yi a wannan wata na Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi baki daya yau insha Allah zamu tashi aya ta 32 a cikin suratul Fatir insha Allah zamu amsa tambayoyi da kuka turo wannan yace Allah ya kara mana lafiya da imani amin yace ina son karin bayani akan yadda ake ciyarwa na tsohon da ya daina azumi abinci da faffe ne ko danye kuma mutum zai iya hadawa ba lokaci daya ya bayar ko kuma kullun zai dinga ciyarwa yanda babu takura wajen sha'anin ciyarwar mutum yana da zabi mafiya yawan malamai sun ce ciyarwa shine rabin sa'i mudu biyu ga kowace rana mudu biyu na abinci na wato ko shinkafa ko masara ko alkama ko maiwa ko gero ko dawa a mudu biyu mudu nabi guda biyu rabin abinda ake bayarwa ga kowane mutum lokacin zakafin da kai to shine a maimakon kowace rana mafi kyau a kowace ranar ya bayar ranar da zai yi azumi ranar da ake azumi in bai yi ba sai ya bayar a maimakon wannan rana wannan hanya ɗaya kenan kuma wannan shine kaulin mafiya yawan malamai shine mazhabar Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal ban kiyaye mazhabar Imam Abu Hanifa ba zaɓi hanya ta biyu shine yayi abinci a kowace rana ya kira miskini ya bashi in kuma ya bari sai watan ya gama ga baki daya sai ya kira sai yayi abinci wanda zai ishi miskine 60 ya kira su ya kaddamar da abincin su ci shi ma yayi wannan hanyar haka Anas ibn Malik yake yi domin Anas ibn Malik Allah ya bashi tsawon rai yayi shekara 110 albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi masa cewa Allah ya bashi tsawon rai ya bashi yawan dukiya da ƴaƴa Allah ya bashi tsawon rai Allah ya yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa to Allah ya yawaita masa dukiya da ƴaƴa kuma ya bashi tsawon rai domin tsakanin ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne sai da yayi 120 shi kadai sai da yayi guda 120 to Anas ibn Malik a ƙarshen rayuwarsa saboda girman shekaru baya iya azumi to ya kasance a ƙarshen watan Ramadan sai yayi abinci a kirawo miskinai guda 30 sai su zo da 60 nace ko eh ba ka fara ba ce azumi ne na guda 30 sai a kaddama musu da abincin sai su ci wato ko irin iftaru sa'in dinnan abincin buɗe baki aka yi aka bama masu azumi suka yi wannan ya wadatar saboda haka waɗanda suke da iyaye ko iyaye masu girman shekaru ko masu larurar rashin lafiyar da ba a tsammanin waraka daga gare shi to in suka tashi za su yi ma waɗanda suke jibintar al'amarinsu za su yi ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu la'alla ai abincin da zai ciyar ya ƙosar wannan shine yafi duk da yake shi kansa bayar da ɗanyen abincin shi ma yana da tasa hikimar dan ta yi miskini ne watakila an dan bashi abin da zai ci na yau yana tunanin na gobe dan haka idan aka bashi mudu biyu hankalinsa ya kwanta ya san cewa gobe za a dora tukunya a gidansa zai ji daɗi saboda haka kowanne daga cikin su akwai maslaha dan haka kowanne mutum yayi sai kuma tambaya ta biyu wannan yace Allah ya ji kan iyayen malam da na al-ramma amin a karmakalla dan Allah ya hukuncin matar da take da ciki mijinta ya rasu kamar yadda yake in ta haife shi shine iddarta to sai ta yi bari ya hukuncinta idan mace tana da ciki sai mijinta ya rasu, to iddarta za ta kare da haihuwa, iddarta za ta kare da haihuwa. Har malamai suna cewa da za ta haihu ba ma abin yana kan makara, ba je an binne shi ba, ta gama ta kaba. To wannan hukuncin haihuwa kenan. To hukuncin bari fa, kamar yadda yazo a cikin tambayar, to hukuncin bari yana da hali guda biyu. Idan bari ya zamanto jini ne kawai ya zuba da gudajin jini da alamar tsoka-tsoka, babu sifar halittar mutum a ciki, to wannan jinin, wannan ba za a fita daga idda daga gare shi ba, za a dauke shi jinin rashin lafiya ne, sai ta ci gaba da kidayar iddarta, ta ci gaba da kidayar iddarta 14, wata 4 da kwana 10. Amma idan barin ya bai sifar dan adam ya bayyana a cikinsa, kamar kai ko kafafu da hannaye, aka ga dai alamar dan adam, ko da bai cika cikakkiyar kamarsa ba, irin abin da yakan zo na yaro yayin da yake kamar wata ciki da akai barinsa kamar a wata 5 da makamancin wannan bayan nan, to wannan ana fita daga idda da shi. Hukuncinsa hukuncin haihuwa ne. Kuma jinin da yake zuwa na wannan bari da aka yi, jinin biki ne, ana barin sallah. Amma bari na farko wanda jini ne kawai da gudajin jini da tsoka da yake fitowa, wannan ba a fita daga idda da shi. Kuma jinin ba a daukan, ba a bashi hukuncin jinin biki, za a bashi hukuncin jinin rashin lafiya ne. Mace ba za ta bar sallah ba, za ta yi sallah da wannan jinin yana zuba, ta yi kunzugu, kuma za ta yi azumi. An fahimci bambancin abin sura guda biyu ko? Sannan shin matar da mijinta ya rasu kafin su tare, za ta yi masa takaba? Na'am, wannan kamar yadda muka yi a cikin karatunmu na suratul Ahzab, يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من بين هكونشن ما ترد مجن تيرسو الحالي أن أورا أوري أما بأتاري با وكان شوى ونن باتد ونن واتو باتد السداكي أما تناد قادو كما ذاتي إدى zata yi idda 14, wata 4 da kwana 10. Domin wannan iddar ta haƙƙin Allah ce, da kuma kula da haƙƙin mijin, kulawa da haƙƙin mijin cewa an ɗora mata aure da shi, don haka ba za a ce ana yana rasuwa ta zo kuma an zo watakila a ranar ko a kashe gari ta zo ta fara zance za a aure ta ba. Wannan akwai nau'i na wato rashin kulawa da rashin tausasawa da rashin jimami da rashin da aka yi tare da kusancin alaka, duk da yake ba a tare ba. Wannan shine fatawar sahabbai, kuma ma hadi'a ibnu Abdullah ibn Mas'ud ya kafa hujja akan wannan da abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu wa sallamuhu alaihi. Yace hakanan mai al'ada, hakanan ma wadda aka sake ta za ta yi masa takaba. Na'am, idan aka saki mace bayan ba a tare da ita ba, to wannan saki ne ba'i ne, ba mata bace, saboda haka ba za ta yi masa takaba ba, dan ba za ta ci gadonsa ba. Idan mutum ya auri mace bai tare da ita ba sai ya sake ta, to tana da rabin sadaki, kuma saki ne ba'i ne, ba zai iya mata kome ba, dole sai an sake daura aure. To tunda saki ne ginanne ba'i ne, babu ba shi da ikon ya mata kome, bata zamanto mata ba. To tunda ko bata zamanto mata ba, ba za ta yi masa takaba ba, kuma ba za ta ci gado ba. An fahimta? To sannan ya gadonsa ga wanda ya rasu, shine na yi bayanin gadon. Ita wadda yake ba a tare da ita ba, ya rasu kuma bai sake ta ba, za ta yi masa takaba, kuma za ta ci gado. Ita ko wadda aka sake ta kafin a tare, ita ba matar aure bace, ba za ta yi masa takaba ba, kuma ba za a bata gado ba. Amma wadda take an tare da ita sai aka sake ta, bayan an sake ta sai mijin ya rasu, tana cikin idda, to wannan matar aure ce, sai ta ci gaba da iddarta, ta dora akan wannan iddar, ta mayar da iddar ta zamanto iddar takaba, wata 4 da kwana 10, kuma za a bata gado domin matar aure ce. Wannan idan saki ne wanda yake na komai, saki raj'i, saki na daya ko saki na biyu, banda saki wanda yake yake katangeta wanda ba za a iya komai da ita ba, shine saki na wato saki uku, saki na uku ko saki uku a kalma daya, ko kuma sakin da alkali ya aukar, ko kuma sakin da aka yi hulu'i akai, duk waɗannan saki ne ba'ini wanda su babu komai a cikin su. To sannan yace mace ce jini yake zubo mata bayan kwanakin ta sun kare, sai ya ci gaba da fitowa, sai ya ci gaba da fitowa gare ta, amma hakan na yi mata ne kawai idan ta yi allura na tsagaita haihuwa. To mallan ya hukuncin ibadarta da wannan jinin. Eto yayin da ta zamanto ita ta kawo makanta wannan, dole sai ta tsaya ta bi kwakwaf, sai ta tsaya ta duba yanayin jinin. Idan ta iya tamizi a tsakanin jinin, daga jinin da yake zuwa na al'ada wanda yake mai duhu mai wari, idan tana sai ta duba ta ga yanayin jinin. Idan ta iya tantancewa bambancewa tsakaninsa, jinin al'ada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace damun aswadu yu'rab, da jini ne baki da ake sanin sa, ma'ana ana sanin sa daga launin sa da kuma daga warin sa. To in ta bambance tsakani, idan wannan jinin ne sai ta bar sallah ta bar azumi, idan kuma ba shi bane to sai ta yi wanka ta rinka sallah ta rinka ibadarta. In kuma ba ta da tamizi yanda za ta tantance tsakanin jinin, to idan za ta iya komawa ya zuwa ga al'adarta wadda take yi kafin wannan abin ya zo ya same ta ya canza mata, sai ta koma ya zuwa ga al'adarta. Wannan idan ya zamanto jinin baya tsayawa kenan, amma idan yana tsayawa sai dai kawai ya tsawaita mata al'adar, to sai zai iya yiwuwa cewa wannan allurar ita ce ta sababa mata wato daduwar kwanakin al'adarta, sai ta yi aiki da wannan matsawar kwanakin ba su wuce kwana 15 ba. Idan kuma yanyankewa yake sai ta tattara, idan ya zamanto yadda in ta tattara kwanakin ba zai zai wuce kwanaki 15 ba, amma alamar da tafi kowace isa matuƙa ita ce alamar tamiz, wato bambancewa. Idan kuma ta zamanto mutahayyira ta rude bata san yadda za ta yi ba, jinin ya ki tsayawa gaba daya, to shine sai ta koma ya zuwa ga galibin al'adar mata kwana 6 ko 7, kamar yadda ya zo a hadisin Hamnatu binti Jahash radiyallahu anha, wanda yake shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata fatawa da shi. Na'am. Zakatul fitr za ka iya raba wa mutum biyu, za ka iya tartara zakatul fitr ɗinka na mutane masu yawa ka ba wa mutum ɗaya, na mutum ɗaya kuma za ka iya raba shi ga mutum biyu, amma ka tashi ka ba ma rabin kwano mai yawan za ka iya raba wa mutane. Saboda za mu tsaya a nan, wannan tambayar in Allah ya sa da lokaci gobe a amsa ta insha Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذاب عنا العذاب ربنا لغفور شكور الذي أعلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسم ولا يمسنا فيها نور. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فروحهم وما للظالمين من نصير.
نعم. الله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا سنة مكا قادر للتافي شيني القرآن قوات أن دمكا زابيسو دقا تكين بايوم فمنهم ظالم لنفسه دقا تكينسو أقوي ميزالون تركنسا ومنهم مقتصد دقا تكينسو أقوي وانديكي سكاتكي ميثاكي تاوى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله daga cikin su akwai mai tserewa wajen ayyukan alkhairi bi idnillahi da izinin Allah wato da saukakewar da saukakewar Allah zalika huwa alfadlul kabir wannan pipi wannan zabi da kuma gadar da littafi da muke musu wannan shine falala mai girma babu wata falala mai girma in ba wannan ba wato wannan kirari ne ga al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato rarrashi da kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa albishir kan cewa al'umarsa za ta tabbata akan tafarki har bayan sa cewa al'umarsa za su tabbata akan hanya ba za su bar addini ba ba za su rabu da hanyar sa ba wannan bishara ce kuma wannan saboda ƙaryata shi da ake yi da kuma izza da kafirai suke nunawa kan cewa su suna da ita wanda har ya kai sai da Allah ya rarrashe shi yake cewa kada ya damu da rashin jin wa'azinsu shi waɗanda yake masu tsoron Allah a boye masu tsai da sallah su ne masu jin wa'azinsa sannan aka ringa ambaton sifofinsu na ilimi da gane ayoyin Allah da har ya zamanto Allah ya musu shaida cewa masu tsoron Allah malamai kadai sune masu tsoron Allah a cikin mutane to sai kuma aka ambaci ita wannan al'umma bayan an ambaci falalar da aka yi masa da saukar da alqur'ani wallazi auhayna ilayka minal kitabi huwal haqq abinda muke wahayi gare ka na daga littafi shine gaskiya to wannan ma kun ga ai tathbiti ne tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da yi masa bishara da kan cewa tabbas abin da yazo masa daga Allah gaskiya ne to dama baya shakka sallallahu alaihi wasallam to shi yasa bisharar ta biyu ta zamanto mai isa matuƙa wajen kwantar da hankali da faranta rai gare shi sallallahu alaihi wasallam cewa sannan wato wannan a cikin wannan sannan din ba tartibin zamani bane tartibin bayani ne wato sannan wannan bayanin kuma yazo mun gadar da littafi wato ilimin alqur'ani wato Allah ya gadar da shi ga waɗanda yafi ya zaba a cikin al'umomi na wannan ya nuna cewar alqur'ani wato kyauta baiwa ce da Allah ya yi da ita dan ya kira shi gado gado shine abin da zaka samu ba tare da kai wani kokari ba ba tare da kai tsururin sa ba ba tare da ka je ka shiga cikin kasuwanci ko kai kodago ko makamancin wannan ba kyauta ce kawai da za ta zo maka da babu wani kokari naka a ciki to haka Allah ya ba mu wannan al'umma ta musulmi alqur'ani wanda su al'umman nan na farkon su larabawa ba a ba su wani littafi ba sun kasance ana ce musu bobaye al'ummiyun jahile wanda ba su da wani littafi da aka saukar musu sabanin wanda aka ba su attaura da linjila da zabur to sai Allah su kuma ya ba su littafi wanda yake shine mai wanda yafi isa matuƙa wajen gaskiya da mu'jiza akan dukkan sauran littafan Allah to Allah ya zabi wannan al'umma da ba su littafi to wannan falala ce na biyu Allah ya yi nassi akan cewa ita al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gadar musu da littafin Allah al'umma ce wanda yake Allah ya zabe ta alladhina istafaina wadanda muka zaba wato zababbu ne kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa Allah ya duba zukatan bayi sai ya ga zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune mafifitan zukatan bayi baki daya sai ya zabe su domin su zamanto sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka zabi ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma wannan al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat linna kuce ku ne wato mafi alherin al'umomi da aka fitar da su ga mutane kuma kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ƙarshen suratul hajj وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ku yi kokarin yin jihadi yadda ya cancanta ai kokari wajen daukar kalmar Allah huwa jitabaku shi Allah shine ya zabe ku kunga wannan nassi ne akan cewa Allah shi ya zabe al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu gode mu Allah da ya sa mu cikin wannan al'uma to sannan kuma Allah ya faɗi cewa ita wannan al'uma ba dubbai ɗaya suke ba sun kasu kashi uku kashi na farko masu zaluntar kawo kansu masu zaluntar kawo kansu sune waɗanda suke taqsiri suke takaitawa wajen aikata waɗansu wajibai kuma suke aikata waɗansu ayyukan sabo domin zaluntar kai zalunci iri biyu ne akwai zalunci alal itlaq zalunci wanda yake ga baki daya ba shi da wani kaidi ba kayyade shi da wani abu ba kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wal kafiruna humud zalimun kafirai sune azzalimai sune da zalincin shirka waɗannan sune mushrikai to ba su ake magana ba anan zalimun li nafsihi mai cutar kansa wannan ibara ce yawanci take zuwa a janibin mu'minai kamar yanda Allah ta'ala yake cewa walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah waɗanda in suka aikata alfasha ko suka cuci kawo kansu mutum in ya sako ya cuci kansa dan saboda ya bijirar da kansa ga akibar sako wanda akibar sako takan zo ta hanyar haddi da za a yi wa mutum kamar haddin zina haddin sata haddin shan giya haddin kazafi duk wannan mutum ya cuci kansa dan ya bijirar da kansa da ai masa inta ai masa ukuba akwai kuma cutar kai da mutum yake yi yayin da ya sako ta hanyar akibar da za ta biyo masa na sako na haramta arziki na ɗebewar baraka albarka a rayuwa na wato sanya kiyayya a cikin zukatan bayi da sanya duhun fuska da sanya kunci da damuwa duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da ke zuwa biyo bayan sabo to duk wannan zaluntar kai ne mutum ya cuci kansa domin da bai yi wannan ba zai zamanto cikin lafiya cikin aminci to daga cikin su akwai masu cutar kawo kansu masu zaluntar kansu wato su ma ƴan al'umar annabi ne su ma Allah ya zabe su saboda haka dan Allah ya zabe su wannan bai hana fi sako ba an fara da an ku duba ku gani su aka fara ambato dan a nuna musu dan a nuna kan cewar wato akwai fata a gare su cewa ba wato ba halakakku bane akwai alkhairi tare da su dan kuma su yi albushir kan cewa su ma Allah ya zabe su tare da laifin da suke yi ma Allah tare da zaluntar kawo kansu da suke kaso na biyu kashi na farko kenan kashi na biyu wa minhum muqtasid akwai wanda suke tsakatsaki sune sun aikata wajibai sun bar ayyukan haramu amma ba su isa matuƙa ba wajen ayyuka na mustahabbai da yawaita ayyukan nafilfili na alkhairi da rige-rige wajen aikata alkhairi yanda za su riga kowa zuwa wannan amma dai sun tsaya a tsakiya su basu wuce sun zamanto su ne masu fifiko ba ko basu zamanto su ne masu tawaya ba masu taqsiri ba su ne al-muqtasid wanda ya in aka ya kiyaye wajibai ya kuma nisanci ayyukan haramu wa min to kasi na biyu kenan wa minhum sabiqun bil khairat daga cikin su akwai masu tserewa kowa da aikata ayyukan alkhairi sun girara kowa wajen aikata ayyukan alkhairi wannan sun yi ne bi iznillah da izinin Allah wato ba da karfin su bane da izinin Allah bi ma'ana da saukakewar Allah to duk waɗannan ƴan al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ne kamar yanda yazo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin Tirmidhi yace wa kulluhum bi manzilatin wahida wa kulluhum fil janna dukkanin su matsayin su daya ma'ana ranar tashin alkiyama duk suna aljanna hadisin Abu Darda yazo duk da yake akwai inqita'i a kansa amma yana da shawahid daga hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya sai yace waɗannan wanda yake as-sabiq bil khairat waɗanda suke masu tserewa da ayyukan alkhairi sune wanda za su shiga aljanna bila hisabin wala azab ba hisabi ba azaba ba hisabi ba azaba wannan su ne masu tserewa kowa wajen aikata alkhairi amin akwai wanda kuma yace al-muqtasid kuma su ne waɗanda za a yi musu hisaban yasira za a yi musu hisabi mai sauki sannan adh-dhalimu li nafsihi su ne wanda ceton annabi sallallahu alaihi wasallam zai riske su shine wanda yake cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati cetona ga masu aikata kaba'ir ne daga al'ummata bi ma'ana su ne wanda za a tsare su har sai tukuna ceton masu ceto ya riske su ko ceton annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ceton salihan bayi ceton malamai ceton shuhada ceton ƴaƴa ƙananan ƴaƴa mutum ya haifi ƴaƴa ƙanana ceton yaran ƴaƴanka da suka haddace alqur'ani duk waɗannan suna daga cikin sabubban ceto saboda haka an datse su tukuna har sai wannan ceto ya riske su sannan ceton mala'iku sannan kuma ceton Allah jalla wa ala shi da kansa zai yi yace annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto to saurani ubangijin talikai sannan Allah ya fitar da duk wanda yake da koda mithqala zarratin ne na imani na cewa la ilaha illallah sau daya a cikin zuciyarsu daga cikin wutar jahannama to dukkanin su dai suna aljanna sai dai a bisa martaba martaba suke to wannan hadisi ya nuna shine nassi akan cewar wannan waɗannan da aka ambata adh-dhalimu li nafsihi yan dan al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan aljanna ne ba yadda waɗansu masu tafsiri suke ce madhalimun li nafsihi shine kafiri kuma suka dauki in shi kafiri in zalimun li nafsihi kafiri ne ta yaya za a yi a zamanto yana cikin waɗanda aka ba su gadon littafi ba zai zamanto cikin wanda aka ba su gadon littafi ba kuma abin da yake nuna kan cewa waɗannan muminai ne ba babu kafiri a cikin su shine ayat da ta biyo baya wallazina kafaru lahum naru jahannam sai aka faɗi hukuncin su wannan duk hukuncin wanda suka yi imani ne wanda suke mumine Allah yace zalika huwal fadlul kabir wannan fifiko da zabi na Allah da kuma bayar da kyautar littafi ilimin littafi shine falala mai girma a cikin wannan akwai ishara akan wato muhimmancin ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malamai magadan annabawa ne annabawa ba su bayar da gadon zinare da azurfa ba su bar gadon zinare da azurfa ba sun bar gadon ilimi ne wanda ya rike shi ya yi riko da wato rabo cikakke to malamai su ne suka ci gadon ilimin littafi to Allah ya kira wannan gadon al-fadlul kabir al-fadl shine karin alkhairi wato wannan shine karin alheri mai girma duk wani alheri mai girma da kake nema babu shi in ka samu wannan shine zabin Allah da kuma bayar da gadon ilimin littafin Allah dan haka duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi damar ya tashi ya zage dantse ya nemi ilimin littafin Allah to kada ya sake kada ya nawa domin Allah ya kira shi cewa zalika huwal fadlul kabir sai ma da ake takidin sa da huwa wannan shine hakikanin falala mai girma babu wata falala mai girma ba shi ba dan shine wannan abinda wannan uslubin yake nufi kenan a larabci da aka ce zalika huwal fadlul kabir wannan shine aini shine hakikanin falala mai girma da babu wata falala mai girma in ba ita ba ka hada at-tawkid wal qasr al-haqiqi kamar yanda yake to sannan Allah ya fassara wannan falala mai girma da cewa jannatu adl al-jannatan dawwama yadkhulunaha da za su shige ta da za su shiga aljannatan wato su waɗannan kaso guda uku za su shiga waɗannan aljannatai yuhallawna fiha ana yi musu ado a cikin aljannatan min asawir da wato awarwaro abin hannu awarwaro min zahabin na zinare wa lu'lu'a da lu'lu'u shine irin ita wato duwatsu masu tsada diamond kenan da irin wanda ake da irin wanda ake daukowa a cikin teku walibasuhum fiha harir kuma tufafin su a cikin waɗannan aljannatai harir alharini ne walibasuhum fiha harir walibasuhum fiha harir wannan takaddar ta dauke a cikin tafsirin Shehu Abdullahi ولباسهم فيها حرير كما وتتفافنسو نا الحريني نا الحريني وانا الله يبين ما أنر وانا فللا تجمي جرما ودى شيني ساكا مكوان وانا فللا مي جرما تهد فللا الدنيا فللا الدنيا الله يباسو فللا الدنيا sannan kuma ga falala mai tikewa ita ce babu da babu kamar ta ita ce aljanna domin ita ce ni'imar da babu kamar ta kuma ita ce kyautar da babu kamar ta babu wani abu wanda ya sama da ita kuma ku duba a cikin falalar aljanna abinda Allah ta'ala ya kebe da ambato shine ado yuhallawna fiha ane musu ado a cikin ta ane musu ado a cikin ta dan adam yana son ado shi yasa ranar idi aka kira ta yawmuz zina ranar ado dan adam yana so yayi ado mutum ba yana so yayi ado mace da namiji ita ko mace dama gabaki daya a cikin ado aka tashe ta to hatta namiji shi ma yana son ado to ran aljanna haka za su kasance ane musu ado ana yi musu ado yayin da za su suke cikin ta sai ya zamanto kullun kamar ranar idi ne ka san daya daga cikin abin da yasa ake farin cikin ranar idi saboda ana sababbin kaya tun yara suna kanana tun yara suna kanana a tace ku tashi yau take sallah wato yau ne wato zai sa wannan kayan idin nasa to yan aljanna adan da ake musu yana daga cikin tamamin cikar ni'imar su shi yasa ma Allah ya kebance wannan ni'imar da ambato ana musu ado da wato awarwaro sune abin hannu na zinari kun ga shi yasa yanzu hatta maza sai kaga ana ado da agogo agogo mai tsadar gaske wanda har na har na zinari na diamond duk gashi nan duk ana yi saboda abu ne wanda Allah ya shi ya halice mu shi ya san abin da ran mu yake so shi ya san abin da zai faranta mu ran mu shi ya sa addinin shirka ya zamanto addinin ƙarya da suka ce wai idan za a yi dawafi sai a yi dawafi tsirara sai a yi dawafi tsirara daga jin wannan ka san ba addini bane shi yasa aka ce inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha kuma Allah ya ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku yan adam ku riki adanku ku yi ado yayin da duk za ku je wajen sujada wajen bauta mutun yayi ado to aljanna ni'imar aljanna tana cika da ado kuma adan sai aka kebance da ambaton wato al'asawir wanda sarakuna ada haka suke annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Suraqah bin Malik al-Bushr cewa zai sa awarwaran sarkin Farisa zai sa awarwaran sa kuma da aka cifi kasar Farisa aka kwaso su a cikin ganima sayyidina Umar ya bashi ce ka sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka bishara kuma ya sa kuma yace walibasuhum fiha harir tufafun suna al-harir al-harini silk siliki saboda yana daga cikin abinda ake takama da shi wajen sanya tufafi wajen kensa da alfarmarsa to shi yasa kuma mu a cikin dan jarabawa ta zo daga Allah tunda jarabawa tana rataya da abinda rai yake so ne sai aka haramu aka hana maza dan ai mana ibtila'i dan ai mana jarabawa a gani zamu ba Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki zinari da al-harir yace waɗannan haramun ne ga mazan al'umata halal ne ga matan mu maza aka haramta mana saboda haka kai shat ta al-harir ko abun tsuke wuya necktie ta al-harir ko safa ta al-harir ko jabba ta al-harir ko abin nan alkaba ta al-harir duk wannan haramun ne an kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace nasu ne a duniya mu kuma namu ne a lahira amma su mata saboda yadda asalin ɗabi'ar su take su ken nan adan nan a cikin asalin halittar su yake mace ko akwai mai ganin ta ko babu mai ganin ta ba abin da take so irin ta yi ado ita kanta ta yi ado kawai ta rinka kallon kanta wannan cikar mata ko wato sifar ta ce ta mace saboda haka aka halatta musu to sannan Allah ta'ala ya ce wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna alhazan kuma suka halin kasancewar su a cikin aljannan suna fada yayin da ake musu ado sai su ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki daga gare mu bi ma'ana
ba za mu bakin ciki ba, babu bakin cikin gabaki ɗaya, ba wai da akwai sai kuma yazo ya zamanto ba a samu ba. Duk da wannan ma'ana za ka iya tabbata saboda tashin hankalin ranar alkiyama, wannan bakin cikin. To amma rana tashin alkiyaman ma ai muminai Allah madaukakin sarki ya ce la yahzunuhumul faza'ul akbar, babban razani baya sa su bakin ciki. To da ka ba su da bakin cikin na tashin alkiyama, dan haka da suka ce azhaba annal hazan, ya tafiyar da bakin ciki daga gare mu, ai gabaki ɗaya ma ba mu san bakin ciki ba a wannan rayuwa. Bakin ciki ya rabu da muminai yayin da suka bar rayuwar duniya, kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu. Waɗanda suka yi imani da Allah suka ce ubangijinmu ne Allah, suka yi istiqama akan haka, mala'iku suna saukowa a gare su yayin mutuwar su kenan, suna cewa kada ku ji tsoro, kada ku yi bakin ciki. Kaga masu istiqama, su ce masu imani da istiqama, lokacin barin su duniya lokacin nan suka rabu da bakin ciki. Allah ka ba mu lokacin nan suka rabu da bakin ciki. Allah ta hafu wala ta hazanu, to za su gode ma Allah akan wannan, yayin da kawar da bakin cikin ya kai matukarsa shine a cikin aljanna, yayin da ake musu wannan adam, halin kasancewa su suna cewa dukkan yabo ya tabbata ga Allah da ya tafi da bakin ciki daga gare mu. Alladhi azhaba anna alhazan la yamassu alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur, lalle ubangijinmu mai yawan gafara ne, mai yawan godiya ne, mai yawan gafara, saboda sun tiro da abubuwan da suka yi amma Allah ya yafe musu, sun nemi aikin basu gani ba. Kamar yanda yazo a cikin hadisi, Allah zai kusantar da bawa ya ce masa ka aikata kaza da kaza rana da kaza da kaza, yace eh haka ne ya Allah, yace to a duniya nayi maka sutura ko, yace eh Allah ba wanda ya sani, to yau kuma na yafe maka. To sai su tuno da wannan, sai su ce lalle ubangijinmu ghafur, mai yawan gafara ne, ya ce yana gafara zunubai gabaki daya, gashi yayi mana. Shakur, mai godiya ne, mai godiya ne dan kafdan da muka yi, wato za su ga irin girman sakamakon bai kai abin da suka yi ba, dan abin da suka yi kadan, amma su ga irin sakamakon da Allah madaukakin sarki ya ba su, sai su yi ma Allah yabo da wannan sifofi nasa guda biyu. Alladhi ahallana darul muqama, wanda ya saukar da mu a gidan dawwama, gidan dawwama, gidan da wato ba a tunanin fita daga gare shi. Alladhi ahallana darul muqamati la yamassuna fiha nasab, wato wata wahala ba za ta shafe mu a ciki ba, babu wata wahala, ba tsanani, ba wahala, ba kai komo, ba zuwa office, ba zuwa kasuwa, ba a ce sauna ka jira kana yawo da fayil, ana kana jiran a gani ko za a ganka ko ba za a ganka ba. Kun san shiya daga cikin duk wahalhalin wannan zamanin, to duk babu wata wahala. Wala yamassuna fiha lughub, kuma gajiya ba za ta shafe mu ba a cikinta. To babu wahala kuma babu gajiya, saboda haka in ma an ce aka yi hutu, farauhun wa raihan wa jannatu na'im, wannan hutun ba hutu ne don gajiya ba, domin babu gajiya a cikin aljanna. Wala yamassuna la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughu la yam alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi, wanda ya saukar da mu gidan dawwama daga falalarsa. Wato sun san cewa falalar Allah ce ta basu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saddidu wa qaribu, ku yi kokarin yin daidai ku kusanci Allah. Wa alamu, kuma ku sani, annahu lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi, babu ɗayan ku da zai shiga aljanna saboda aikinsa. Suka ce wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, sai dai idan Allah ya lullube ni da rahama daga gare shi da falala. To shine suke faɗan wannan min fadlihi, daga falalarsa, wato da falalar Allah ce, kyautar Allah ce ake shiga aljanna, ba cancanta ba. In cancanta ce, mutum bai cancanci wannan falala ba, bai cancanci wannan ni'ima ba, saboda haka kyauta ce daga Allah ta falala wannan, saboda mutum kai tawalu, kada kai ijabi, kada ka zamanto kayi ujubu kana ganin kai kayi ma Allah wani abu. Ka tsaya ka duba ka ga irin waɗanda suka yi ayyuka, kun ga yana daga cikin wannan tawalu da kar ka ga kanka kai wani abu ne. Maganar Aisha akan ayar thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina, wanda Ibn Kathir ya kawo ta, har ya ta'aliki akai Aisha radiyallahu anha tace wanda yake masu tserewa da ayyukan alkhairi sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah da suka yi zamani da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida akan cewa waɗannan wato mutanen kirki ne ya musu shaida da kan cewa sun cika alƙawarin Allah to waɗannan sune sabiqun bil khairat yace an tace kuma al muqtasid sune sauran sahabbai da suka bi tafarkin waɗancan waɗanda suke sune as-sabiquna din wanda su ma sahabbai ne suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka lizinci tafarkin su wa minhum zalimun li nafsihi kwa tace kaman ni da ku inji Aisha tace kaman ni da ku ta fitar da kanta daga cikin as-sabiqun ta fitar da kanta daga cikin al-muqtasidun ta sa kanta a cikin wanda suke cutar kawo kansu ta ji Aisha ba as-siddiqa bintu siddiq ga falalarta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace fadlu Aisha ala sa'iri nisa ka fadlu al-farid ala sa'iri at-ta'am shine ibnu kathir yace wannan yana daga cikin tawali'unta da karya zuciyarta wato ta dakufar da zuciya dan zuciya tana so ta yi alfahari ta ce ita wani abu ne wa illa ga falalarta kuma tana daga cikin tunda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin aljanna saboda haka tana tare da shi wanda kuke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ai karshen sabiquna kenan to amma ta yi haka ne dan tawali saboda haka mu kula da irin wannan mutum ka daina jiji da kanka ba za ka burge Allah ba kai tunanin waɗanda suka bauta ma Allah wanda akwai wanda suka bauta masa da haƙuri kawai akwai wanda suka bauta masa da godiya gare shi akwai wanda suka bauta masa da wahalar jiki akwai wanda suka ɗaura sirdi suka yi shekaru aru-aru suna jihadi domin taimakon addinin Allah kamar yadda ya zo a hadisin ba mu lailatul qadr da akai saboda haka dan kai ka dan samu koyaushe kana zuwa masallaci ka yi nika kwana sai ka dauka kan cewa kai kayi ma Allah wani abu har ka rinka ganin kan cewa kai kai ne kada ka taba daukan kan cewa kai wani abu kaga dai yan aljannan abin da za su faɗa alladhi ahallana darul muqamati min fadli ya saukar da mu a gidan dawwama daga falalarsa falalar Allah ce domin gashi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yake faɗa to bayan wannan shine wato ƙarshen bayani akan waɗanda suka amsa kiran wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu gargadi suke amfana da gargadinsa suke amfana da gargadin da ake musu bayan an faɗi sifofinsu na ilimi da tsayi da sallah da ciyarwa a bayyane da a ɓoye sannan kuma aka faɗi makomarsu bayan kuma an faɗi kashe-kashensu sai kuma aka faɗi makomarsu da irin karamar da Allah maɗaukakin sarki zai musu to sai kuma aka ambaci waɗanda suke bisa akasinsu ya ce wallazina kafaru lahum naru jahannam waɗanda ku suka kafirta wutar jahannama mai tabbata matabbaciya ce a gare su ta tabbata a gare su la yuqda alaihim fayamutu ba a yin hukunci a kansu da mutuwa fayamutu bare su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba a saukaka musu daga azabarta wato ba a hutar ba mutuwa hutu ce ga wanda ke cikin tsanani mutuwa hutu ce to su ba a hukunta musu mutuwa domin manzan kamar yadda Allah ta'ala kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mutuwa a yankata kamar sifar rago ranar tashin alkiyama sannan ai kira a ce ahlul janna khuludun la maut yan aljanna dawwama ba mutuwa ahlun nar ahlan nar khuludun la maut yan wuta dawwama ba mutuwa wana daula ya maliku liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun suka kira suka ce ya maliku ubangijinka yayi hukunci wato ya kashe mu yayi hukunci akan mu da mutuwa sai ya ce innakum makithun dawwama za ku yi a ciki Allah ka kiyashe mu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a saukaka musu daga azabarta ba wato babu sauki a gare su a cikin azabar fadhuqu falan nazidakum illa azaba, ku dandanu ku darku ba za mu kare ku da komai ba sai azaba. Azabar ita ce kadai za ta karu, amma sauki babu. To a cikin wannan akwai ishara ga cewa masu sako daga cikin mu'mine wanda za su shiga cikin wuta kafin ceto ya riske su ko gafara Allah da rahamarsa ta riske su, a fitar da su a kai su aljanna, su ane musu sauki daga azabarta, domin su waɗannan su ne wala yukhaffafu anhum min azabiha. Mafhumin cewa su mu'minai wutarsu ana yi musu sauki, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa daga cikin waɗanda cetonsa ya riske su aka ba su saukin azaba akwai baffansa Abu Talib, an yi masa sauki daga azabar wuta. Allah ka kiyashe mu da wuta. Wa hum yastarikhuna fiha, suna kururuwa a cikin wuta. Wa hum yastarikhuna fiha, suna kururuwa a cikinta. Rabbana akhrijna, Allah ya ubangijinmu ka fitar da mu. Na'mal salihah, zami aiki nagari. Ghayra alladhi kunna na'mal, ba irin aikin da muka kasance muna aikatawa ba. To lahira kenan, hakika ta bayyana, ya bayyana kan cewar sun san abin da suka yi ba na kirki bane, yanzu kuma ya sun san abin da yake na kirki din, kamar yadda kowa zuciyarsa ta san daidai, ta san ba daidai ba. Kowa ya san daidai, ya san ba daidai ba. Amma a nan duniya kana da ikon kai ba daidai ba, a lahira baka isa ba. Lahirar a lokacin nan daidan ya hakika ta bayyana a gare su, saboda haka suke cewa ya Ubangijinmu, suna kira gare shi ka fitar da mu daga cikinta, za mu aikata aiki na gari ba irin wanda muka kasance muna aikatawa ba. To shine sai ai musu jawabi, ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, sai a ce musu shin ba mu rayar da ku ba gurgurdan rayuwar da wanda zai wa'aztu ya wa'aztu. Aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir, kuma mai gargadi bai zo muku bane? Abinda za a ce musu kenan, ai wato mun rayar da ku rayuwa a duniya wadda ta isa ta sanya dukkan mai jin mai gargaduwa ya gargadu, bi ma'ana wanda duk Allah ya bashi rayuwa, rayuwa kanta wa'azi ce za ta zamanto a gare shi da zai samu ya ji gargadi. To wannan ishara ne ga cewar akwai lokaci na shekaru da za su sanya a yankewa mutum hanzari, kamar yadda ya zo a cikin Sahih al-Bukhari daga hadisin Abi Huraira, duk wanda Allah ya rayar da shi shekara 60 to faqad a'azara ilayhi, Allah ya yanke masa hanzari. Ma'ana in dai mutum zai tuba ya shekara 60 to ya kamata a ce ya tuba, ya wajaba a ce ya tuba. In ya shekara 60 bai tuba ba to fa Allah ya yanke masa hanzari, ba shi da wani hanzarin cewa ai zai gyaru, ai zai gyaru. In bai hankali ba karshenta haka zai mutu, wal iyadu billah. Wannan ba wai ana cewa an rufe kofar tuba ga wanda ya fice shekara 60 ba, a'a, kofar tuba ba a rufe ta sai mutum ya zo gargara. Dan shekara 60 ma yana tuba, kai dan 70 ma yana tuba, amma dai duk wanda ya shekara 60 bai kintsu ba, bai tuba zuwa ga Allah ba, to ya kuka da kansa, ya kuka da kansa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rayuwar ɗan al'ummata ma baina 60 wa 70, 60 da 70, wa qalla man yatajawaz zalik, kaɗan ne wanda suke ƙetare 70 har su kai 80. To saboda haka wanda ya kai wannan ya kai abinda ake ce ma, kun san ana gudu ɗin nan na kewaye, abinda ake ce ma last lap, wato kwana ta ƙarshe, wanda daga nan ne shikenan dan ba, wato wanda ya gaba ya gaba, wanda ya baya sai labari. To wannan in ka zo ƙarshen na rayuwar naka su ne daga ka kai shekara 60. Waja'akumun nadhir, kuma mai gargadi ya zo muku shine manzo. Saboda haka Allah ya ba ma mutum abinda zai yanke masa hanzari ta fuska biyu, shekaru su kansu wa'azi ne, sannan kuma da mai gargadi shine manzo, ya riga ya zo. To manzo tunda ya riga ya zo, sakonsa na tare da mu. Wato karanta alqur'ani, karanta alqur'ani da sunna, wato hujja ne da zai sanya ka samu uzuri, ka samu yankewar hanzari a wajen Allah. Sai Allah ta'ala ya ce, to bayan an faɗa musu wannan, awlam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, Allah ta'ala sai ya ce fadhuqu, sai a ce musu ku ɗanɗana kudarku, ku ɗanɗana kudarku, wato ku dandana azabar da kuka cancance ta tunda ya lokaci duk wanda yana dama ai ya san cewa ya aikata ba daidai ba ya aikata ba daidai ba saboda haka abin da yake samu sakamako ne bamu fassara kadalika najzi kullu kafur ba ko والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور يعني ده الله ya faɗi sakamakon su yace kadhalika kamar haka inda muke gane wannan azaba gare su azabar da yake mutuwa ba ta sauki wato babu mutuwa a cikin ta babu sauki kuma a cikin ta kamar haka muke yin saka muke saka ma dukkan mai kafirci dukkan kafiri haka Allah yake masa sakamako to sannan kuma nan Allah ta'ala yace fadhuqu ku dandana kudarku ku dandana azabar da sakamakon ayyukanku su suka kai ku zuwa gare ta famalil zalimin min nasir babu wani mai taimako ga azzalimai babu wani mai taimako ga azzalimai sun zamanto azzalimai saboda sun cuci kansu sun cuci kansu sun kai kansu cikin azaba to babu mai taimako a gare su mai taimako anan ana nufin mai ije azaba wanda zai ce a'a ku waɗannan ba za a yi muku ba in ma ta hanyar bayan in ma ta hanyar alfarma wa in ma ta hanyar karfinsa to wa yake da karfi da zai zo ya fuskanci mala'iku ya ce wannan kar ai masa ko wannan na tsare shi Allah ya ce fa malil zalimin min nasir to sannan Allah ta'ala ya ce inna allaha
والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
Allah ya ce inna allaha alimu ghaibi samawati wal ard Allah shi ne masanin abin da ya buya a cikin sammai da ƙasa duk abin da yake ba wanda ya san shi ya buya ba wanda ya san shi to Allah shi ne masanin sa wato sammai da ƙasa cike suke da ghaib abin da yake ya buya a cikin sanin mutum kuna gani dai duk wanda yake bibiyan irin abubuwan da wato telescope suke hangowa da irin abubuwan da ake tura kumbobi da irin halittu da suke cikin halittar Allah na sama za ku san wato sama cike take da ghaib yanzu a yasan hakikanin black hole halitta ce daga cikin halittun Allah wanda ba wanda ya taba ganin sa babu haske ma balle a gan shi kawai ana wato alama ake gani cewa akwai shi saboda haske idan ya zo ta kusa da shi in akwai tauraruwa da take can nesa hasken ta in ya taho sai aga hasken nan yayi kwana karfin sa shine ya kama yasa hasken yayi kwana wannan kawai shine zai nuna maka cewa akwai wani abu mai tsananin karfi a wajen menene wannan tabaran hangen nesa ba zai ganshi ba tunda babu haske hadiye haske yake saboda ka tabaro ba zai ai ka san haske sai idan tukuna idan wato zaka ga abu idan aka samu abin da zai haskaka shi to shi haske in yazo hadiye shi yake saboda haka ba za ka gan shi ba to waye san wannan waye san menene wannan waye san abin da yake faruwa anan yanzu wannan tauraruwar da take gaba da mu kadan Mirrikh Mars da aka tura kumbo din nan yake aka samu yana yawo ana gani wai ko za a samu ruwa a ciki ko menene shekaru da yawa an tura ba a san menene a cikin wajen nan ba menene a wajen nan akwai halitta akwai ruwa akwai tsiro menene wannan kuma fa kawai ɗaya ne cikin biliyoyin halittun Allah na sama to saboda haka ba wanda ya san gaibin sammai da ƙasa sai Allah shi yasa nan ya zamanto da uslubin ƙasa inna Allah Allah shine kadai mai sanin gaibin sammai da ƙasa kuma duk wanda zai karanta ilimin falaki da ilimin sauran halittu na Allah wannan abin da zai tabbatar kenan innahu alimun bi dhati sudur shine masani da abin da ke cikin kiraza da abin da zukata suka boye kana zauna tare da mutun yana ta tunani yana ta tunani baka da idea me yake tunani akan ka amma Allah ya sani Allah ya san abin da ke cikin zukata huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard shine ya sanya ku mamaya a cikin kasa wato ku zo ku maye waɗansu bayan sun yi zamani sun tafi al'umma sun yi zamani sun tafi ku kuma ku zo daga baya mu mun zo bayan al'ummar da suka gabace mu wanda suka yi zamani suka yi mulki da irin su Sardauna da irin su Tafawa Balewa da irin su Ironsi da irin su wane ne aka zo aka samu sabon zibi su ma wannan haka za su zo su tafi sai waɗansu su taso su zo haka nan Allah zai haka nan ake ta yi shine ya sanya mu zamanto haka to Allah ya ce fa man kafara wanda duk ya kafirta fa alaihi kufruhu kafircin sa akan sa yake domin wannan ba zai cuci kowa ba in ba kansa ba wannan ba zai hana Allah ya ci gaba da tsarin sa ba wannan ba zai hana ruwan sama ya sauko ba wannan ba zai hana tsarin Allah ya tafi ba wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta kafirai kafircin su baya karan su da komai illa kiyayya wato za su sami kiyayyar Allah Allah zai ki su kuma wanda duk Allah ya ki shi to za su sami kiyayya a cikin zukatan bayi haka za a yi ta tsine musu albarka haka za su sami kiyayya a cikin zukatan bayi saboda sun sami kiyayyar Allah wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara kafirai kafircin su ba zai kare su da komai ba sai tabewa babu wanda wato kafirci ya amfane shi yayi tinkaho da kan cewa kafircin sa ya bashi sa'ada bal zai tabbata ranar tashin alkiyama cewar wannan kafircin shine kai sai zuwa ga tabewa kamar yanda imani ya kasance shine abinda wato yake kawo sa'ada arziki da wadata Allah muna roƙonka ka tsirar da mu daga kafirci da halin kafirai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نرجوك أنك تجعل ما جبتهم الله كارا من لا فيا زمن لا فيا أخوي أم وا نجلا ديو Allah ya masa rasuwa ji Allah gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa jinya da yayi Allah ya sa ta zaman to kafara a gare shi akwai dan uwan mu wanda yake zuwa wannan majalisi Alhaji Garba ma'aikaci a airport shi ma akwai dan uwansa Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa amin dan uwan mu wanda yake kwance saboda rashin lafiyar sa Alhaji Musa Allah ga Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka tayar da kafadunsa akwai dan uwan mu Dr. Hamza Salisu shi ma mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa Allah ya gafarta masa amin akwai wani dan uwa wanda yake hidimta mu masallacin Alhaji Salisu Kabara a cikin kawo mai hidima ga wannan masallaci sama da shekara 20 Allah shi ma Allah ya masa rasuwa yau da safe Allah ka gafarta masa amin Allah ka gafarta masa amin Allah ka saka masa kabarinsa Allah albarkar hidimar da yake ma masallaci kamar yadda ka saka kabarin wannan mata da take hidima ga masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ka saka masa kabarinsa Allah ka karbo ayyukansa Allah ka yafe masa zanubansa Allah ka daukaka darajarsa akwai masu neman addu'a akan bashi muna roƙonka Allah ka biya musu akwai masu neman dacewar karatu da suke nema Allah muna roƙonka ka yassare musu waɗanda kuma suke matafiya muna roƙonka Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya ko wanda mahaifiyarsa ta rasu ita ma ita yana neman addu'a Allah ya gafarta mata waɗanda suke neman haihuwa maza da mata ƴan uwanmu muna roƙonka Allah ka ba su zuriya tayyiba Allah ka ba su Allah ka ba su zuriya mai albarka Allah ka yassare musu Allah muna roƙonka ka yaye tsananin da ke cikin wannan al'umma tamu Allah ka ba mu dacewa da ka sanya mu a cikin wanda suka dace da tsayuwar daren Lailatul Qadr Allah abinda ya mana saura na wannan wata Allah ka sa mu cikin mu samu cikakken rabo a cikin sa Allah ka ba mu fiye da abinda kake ka ba mu a cikin abubuwan da suka kwanakin da suka gabata Allah ka sa mu mun dace
Allah ka samu wani cikin waɗanda suka dace Allah ka samu cikin waɗanda suka dace da falalarka Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka saukar mana rahama daga gare ka rahama wadda zaka ba mu karama daga gare ka ta duniya da ta lahira to kuma ka amintar da mu daga dukkan abinki daga dukkan mummuna a duniya da lahira ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.